ويسر أمري وحلل عقدة لساني لو قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله سبحانه وتعالى وليالي قوم ونبوءتي نقار ونتوزيع كرمة نار القرآن من كرمة قولنا مثلا شيما البركة يومنا بيوغا وطن بيوغا وطن هو ميلادية النبي صلى dubi da 26 wanda ya daidai da 13 ga watan Shawwal shekara ta 1446 a wannan guda bakwai kawai za mu fara wannan tafsiri mai girma tun daga farkon surat al-Fatiha muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wanda za mu faɗa na daidai a wannan wuri Allah kamar kan gaba da kasar ka ba mu yi kwan faɗan daidai abinda tun tuba hannun shi ya zo ya Allah ka gafa sama kuma ka juya muna daidai ka ba mu ikon gyarawa. Za mu fara da farkon Al-Qur'ani shi ne suratul Fatiha da izinin Allah. Bismillah.
Ar-Rahman sunan Allah ne. Ar-Rahim
siffa ce ta rahama zuwa ga bayi, siffa ce ta rahama. Ar-Rahman ita ce suna na Allah, Ar-Rahman, kamar yadda ya buɗe wata sura ce Ar-Rahman allama al-Qur'an, kenan sunan Allah ne Ar-Rahman, daga wazanin fa'alan ne. Idan aka ce fa'alan, to wanda ya fi kowa, Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da siffan cewa ya fi kowa rahama, shi ne ya samu sunan shi Ar-Rahman. Kamar ka ce Ghadban, wanda ya kowa yawan fushi, shi ne Ghadban. Ar-Rahman, wanda ya kowa rahama. Ar-Rahim, wanda ke isar da rahama ga bayi, wanda ke isar da rahama ga bayi. Kenan Ar-Rahman sunan Allah ne, Ar-Rahim shi ne mai yi ma bayi rahama. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah subhanahu wataala kasance zuwa ga mu'minai Allah yake tausaya ma. Wa kana bil mu'minina rahima, bai ce Rahman ba, ma'ana mai isar da rahama ga bayi. Wannan shi ne fasar da malumai suka inganta cewa Ar-Rahman sunan Allah ne wanda ya fi kowa rahama, Ar-Rahim shi ne mai yi ma bayi rahama. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin, wanda shi ubangiji ne na duk kowane taliki. Na aka ce alhamdu godiya ce wadda ba wanda ake yi ma ita sai Allah, lillahi zuwa ga Allah shi kadai, rabbil alamin ubangijin talakai. Idan aka ce alhamdu da wannan kalmai, ba wanda ake wata irin siffa ce ta godiya wadda ba wanda ake ma ita sai Allah, ba ka yi ma dan adam irin wannan kalmai. Mutum ba yi maka aikin alkhairi ka ce mashi ka gode mai sai ka faɗi kalmar alhamdu, a ba wanda ake ma ita sai Allah shi kadai, alhamdulillah shi kadai. Ita kuma kalmar alhamdu, Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan kalmar ta alhamdu, sawa'an ni'ima ta same ka ko jarabawa ibtila'i ya same ka, duk kana cewa alhamdulillah. Kamar yadda hadisi ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan abin alkhairi ya same shi yana cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wannan hadisi ne ingantacce, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Idan kuma jarabawa ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi ala kulli hal. Wannan ma hadisi ne ingantacce, ashe bawa duk lokacin da Allah ya jarabce shi da jarabawa zai ce ya gode ma Allah, idan kuma Allah ya mai ni'ima zai ce ya gode ma Allah. Safanin kalmar ash-shukr, kalmar ash-shukr ita ma godiya ce, amma ita ta sha bamban da kalmar alhamdu. Dukkansu godiya ce, alhamdu godiya ce, ashukur godiya ce. Idan mutum ya maka abu na alkhairi sai ka ce ashukurka, na gode maka, mun fahimta. Amma ba ka ce alhamduka ba, a'a sai dai ka ce ashukurka. Kenan dukkansu godiya ce, amma dukkansu suna kowane ne akwai wurin shi. Alhamdu ana yin ta ne da halshi kawai, sai ka buɗe baki ka ce alhamdulillah. Amma ashukur ba, za ka yi ta da halshi ka ce ashukuruka, sannan za ka yi ta gaggaban jiki idan Allah ya maka wata ni'ima, wata kyauta, ko ya kare ka daga wani bala'i, sai a ga ka yi sujada kana ma Allah godiya. Ta ga gaggaban jiki kai, ashe godiya ana yin ta, kalmar shukur ana yin ta da gaggaban jiki, ana yin ta da halshi, sannan ka iya tashi ka yi arwallah ka yi raka'a guda duka gode ma Allah saboda ya maka wani ni'ima, wannan ma shukur. Amma kalmar alhamdu baki kada yake yin ta. Amma kuma akwai bambanci, wani bambanci wanda ke nuna cewa kuma alhamdu ta riwadi, ta yadda alhamdu in Allah ya baka ni'ima ka ce alhamdulillah, in Allah ya baka jarabta ka ce alhamdulillah. Ita shukuru ba an ta sai ni'ima in Allah ya maka, in Allah ya maka ni'ima kadai nan za ka zaka cewa ashkurullah, ka gode mu Allah. Dan uwa ya maka alkhairi suka ce ka gode mu. Kenan kalmar alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah, kenan yabo da godiya wanda ya tattara, yabo ne kai ma Allah, sannan godiya ce kai ma Allah da ya maka wata ni'ima. Rabbil alamin, kalmar rabbi wannan yana nufin ubangiji wanda ya halicce ka, ubangiji wanda ya halicce ka, yana mana nuni akan tauhidi. Ɗaya daga cikin kashe-kashen tauhidi guda uku shine tauhidin rububiyya, Ar-Rabbu shine wanda ya halicci bayi. Al-Alamina Rabbil Alamin shine shugaban talakai gaba daya. Menene taliki? Menene al-alam? Shine duk wanda ba Allah ba. Duk wanda ba Allah ba sunan shi taliki. Kamar da Imam Shafi yake cewa kullu man suwallahi alam wa ana wahidun min zalika al-alam. Imam Shafi yake cewa kowane wanda ba Allah ba, duk wani halitta wanda shi ba Allah bane shi to alimi ne, ma'ana taliki ne, yana da bukata zuwa ga Allah, bawa ne na Allah. Imam Shafi yake cewa wa ana wahidun min zalika al-alamin, nan da ku gani ni ma ɗaya ne daga cikin wa'annan halittun. Kenan in kaji an ce kalmar alamina, duk wani mai bukata zuwa ga Allah, duk wani bawa, duk wani taliki wanda ƙarƙashin Allah yake, Allah ya halicce sunan shi alam. Kenan gaba ɗaya da itace da dabbobi da mutane da kowa da kowa sunan su ne alam, shi ne alhamdulillahi rabbil alamin. Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai, ubangijin bayi. Ar-Rahmanur-Rahim ne fassara shi gurin basmala cewa Ar-Rahman shi ne mai yawan rahama ga bayi, mai yawan rahama a nan duniya, mai yawan rahama wanda shi ne siffantu da ita shi kaɗai subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim wanda ke isar da baya rahama zuwa ga bayi, wanda ke tausaya ma bayi, wanda ranar alkiyama shi zai ga tausayin bayi, shi ne Ar-Rahim. Maliki yawmiddin, mai mulkin rana tashin alkiyama. Kalman maliki da alifin bayan mimun, maliki, mun fahimta wannan wata kira'a ce daban, wata ruwaya ce daban. Akwai maliki wanda babu alifin, babu alifin madda, maliki yawmiddin, mai mulkin ranar alkiyama. Yawmiddin suna ɗaya ne daga cikin sunayen tashin alkiyama. Yawmiddin ranar sakamako ita ce ranar alkiyama. Yawmul akhira daga cikin sunayen ranar alkiyama shine yawmiddin, ko kace yawmiddin daga cikin sunayen. Yawmul akhira rana ta ƙarshe. Yawmul jaza ranar yin sakamako. Yawmul hisab ranar yin hisabi. Duk wannan sunaye ne, sufofi ne daga cikin sufofin ranar alkiyama, sunaye daga cikin sunayen ranar alkiyama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, zuwa gare ka ne na'budu, zuwa gare ka ne muke bauta mawa ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kuma zuwa gare ka ne muke neman taimako. Iyyaka, zuwa gare ka ne kai kadai ya Allah, babu wani wanda ake neman taimako, ba wanda ake bauta ma sai Allah. Iyyaka kai kadai na'budu, muke bauta mawa, ba wanda ake bauta mawa sai Allah da gaskiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa kyakkyawa kalma ita ce la ilaha illallah. La ilaha illallah, ka ce la ilaha, babu wani an bauta illallah sai Allah. Kana iyyaka na'budu, kai kadai muke bauta mawa ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kuma kai kadai muke neman dogaro gare ka, ba wanda ake neman ya taimaka in ba Allah. Isti'ana ga Allah kadai ake nema. Hadisi Ibn Abbas, Allah Ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza ista'anta fasta'in billahi, idan za ka neman wani taimaka maka, ka roki Allah ya taimaka maka. Mun fahimta, Allah kake roko ya taimaka maka sai ka samu wani bawan Allah ya kawo maka taimakon Allah ne. Mun gane, ba ka cewa wani taimaka mani, wani hidayar da cikin matsalar da nake ciki, ya Allah kai kadai muke roko, kai kadai za ka hidda mu daga cikin matsalar. Haka ake cewa ya Allah kai kadai muke roko, kai kadai ne ka san matsalar da muke ciki. Mun gane, idan ka roki Allah da wannan siffar, to Allah subhanahu wataala shi zai kawo wanda zai maka maganin abu. Mun fahimta, ba daga hannu za ka yi maka ce ya Allah zubo min daga sama ina jira, a'a, za ka roki Allah, shi kuma Allah subhanahu wataala shi zai hidda ka daga cikin matsalar ta kowace hanya. In ma ta hanyar wani ya baka, in ma ta hanyar ya maka wani kuɗi wata kasuwa, in ma ta hanyar kancintuwa, Allah shi kadai ya san ta hanyar da za ya hidda ka. Allah ka roko, shi ne iyyaka na'budu, kai kadai muke bauta ma, da ka gama cikin masallaci ya Allah, kai kadai ka kawo cikin masallaci, ba wanda ya isa ya kawo cikin masallaci ya Allah sai kai kadai. Kai kadai muke durƙusawa mu yi sujjada mu aza goshi mu kasalin kai kadai ya Allah. Kai kadai kake iya samu mu dada bakin mu ne guda, ba mu ci ba mu sha, Allah dan neman yardaka. Na Allah shi kadai ake bauta ma. Wa iyyaka nasta'in, kuma gare ka muke neman dogaro, kai kadai za ka taimaka mana. Dan haka ya Allah, duk wannan kalmomin da ka faɗa to me kake so sai ka ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu ta hanya ka shiryar da mu hanya mai kakkiya ita ce hanya ta wadda annabinka ka karantar da annabinka kace ga hanya ita ce mustaqim Allah subhanahu wataala ke cewa hadha sirati mustaqiman fattabi'u Allah ya ce wannan hanya ita ce daidaitacciya fattabi'uhu kubita wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kada ku je ku bi wasu hanyoyi can daban fatafarraqa bikum an sabili ku je tabadda ku daga hanya ta kenan Allah kamar ya tambaye ka kamar ka tambaye Allah wace hanya ce sai ya ce hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya ta malamai suka ce wace hanya ce ita ce hanya alqur'ani da hadisi da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da sahabbai mun gane to kaga ka roki Allah bancin kai yabo ga Allah ya kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai kace ihdinas siratal mustaqim ya Allah abin da nake roko gare ka ka shiryar da ni ka azana ga hanya mai kakkiya ita ce daidaitacciya wanda za ta kai ni zuwa ga aljanna wace hanya ce za ta kai ka zuwa ga aljanna Allah subhanahu wataala da ya samu sai hadha sirati mustaqiman wannan ita ce hanya ta mai kakkiya da daidaitacciya fattabi'u wannan hanya wala tattabi'u subula kada ku je ku bi wasu hanyoyi daban fatafarraqa bikum an sabili da je tabadda ku ta kai ku daga tabbatar da ku daga hanya ta siratal ladina an'amta alaihim kama Allah kuma ya tambayi bayi mai tambaya ihdinas siratal mustaqim sai Allah zai tambaye ka wace hanya ce sai ka ba Allah amsa kace siratal ladina an'amta alaihim yadda ce hanyar wa'anda kai ma ni'ima siratal ladina an'amta alaihim yadda ce hanyar wanda kai ma ni'ima ghayril maghdubi alaihim ba hanyar wa'anda kai hushi da su ba waladdallin ba hanyar wa'anda ka batar da su ba to wannan karo ki Allah ya aza ka bisa hanya ta kware shi ka tambaye kamar Allah ya tambaye ka to wace irin hanya ce kake so sai ka ce hanyar wa'anda kai ma ni'ima siratal ladina an'amta alaihim hanyar wanda kai ma ni'ima wanda kai ma ni'ima su ne mu'minai wanda suka yi imani da Allah da manzon shi wanda kai ma ni'ima su ne hanyar wa'anda suka wanda ka sa musu imani suka yi imani da Allah da manzon shi ghayrul maghdubi ba wa'anda kai hushi da su ba walad dalin kuma wanda ka batar da su hadisi ya tabbata cewa al-ghazal maghdubi alaihim wa'anda aka yi hushi da su su ne yahudawa walad dalin wanda kuma aka siffan su da ad-dalin su ne nasara wannan karu ya Allah aza ka da ni'imar mu'minai bayan Allah na kwarai wanda suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba hanya yahudawa ba ba hanya nasara ba wannan hadisi ya tabbata tantance ya nuna cewa al-maghdubi alaihim sune yahudawa wal-dali sune nasara me yasa aka siffanta su da wannan siffa yahudawa sune waɗanda aka hushi da su saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa saboda Allah ya ba su ilimi Allah ya ba su ilimi amma ba su yake ilimin su yahudawa Allah ya musu ilimi amma su kuma nasara me yasa su kuma suna aiki ne da jahilci ba su yi ilimi ba amma suna yawan aiki mun gane shi yasa za ka gani cewa ba yahude kafin ka ga ya musulunta akwai wahala saboda me ilimi ke gari ya san komai kawai da gangan ne ba ya bari Allah ya karantar da malaman su Allah lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo Madina ya ce yahudawa abinda suka zo da shi abinda annabi ya zo da shi sun san shi Allah ya ce alladheena aatainahum alkitaaba ya'rifoonahu kama ya'rifoona abnaa'ahum wanda muka ba littafi sun riga sun san annabi sun san shi komai da kamar yadda suka san ƴaƴan su ne sun san annabi kafin ya zo sun sani kawai sun san abinda ya zo da shi sun san abinda zai koya musu kafin ka zo mun san komai amma ba mu ne shi ne alladheena aatainahum alkitaaba ya'rifoonahu kama ya'rifoona abnaa'ahum sun san komai kamar yadda ka san danka na cikin ka to haka suka san addini ba sai ka karanta da su ba amma an kiyan addini ne mun ji mun kibi ne shi yasa Allah ya hushi da su ya kyale su ya bar su cikin patan su amma su nasarawa su suna da yawan kokarin aiki suna da neman su yi amma da cikin jahilci cikin mun fahimta sai da cikin jahilci suke yi. Shi yasa Allah subhanahu wataala ke yake cewa ittakhuzu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah, sun dauki malaman su da masu bautar su uwayen gidan uwayen gidan su, ma'ana allolin su. Saboda ne shi ba nasari ba ya da ilimi, za ka gani cewa da an ce mutane kaza sun musulunta da kaduwa kaza kirista ne, kaduwa ha gani tsarin da wuya ka ga. Saboda me su dama ba su da ilimi, da ka ce taho taho wa zasu da ka yuya su kuma ta yanzu yau sai ka ga waɗannan mutanen ga su nan sun musulunta, amma da wani fasko kuma ya zo ce shi da su hukuma. Saboda babu ilimi ba ran sana su muka gardama, shi kuma bai hude kafin ka nan kwaso shi da abin da ka faɗa ya sani sai ya ina maka haya. Shi yasa hadisi ta mutanen Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka ba annabi wahala a Madina lokacin da ya zo Madina sun yi Yahudawa. Annabi yana makwabtaka da Yahudawa gida da gida, makwabtan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata rana annabi yana cikin masallaci yana karantar da sahabbai, sai ga bawar Yahuda ya aikata alfasha za a mai haji, ko da za a mai haji sai ya ce a shi bai yarda a mai hukuncin alkur'ani saboda bai iman da alkur'ani. Sai annabi ya ce to bari a zo je ka zo da attaura da kai iman da ita, saboda ya san ko me ke ci alkur'ani shi ce ka ai ka mai hukunci, kuma yana da ilimi Yahudi, yana da ilimi ya sani. Sai ya ce shi ba ya san a mai hukunci da alkur'ani saboda ya san cikin alkur'ani in aka za a mai hukunci ya san aure da ke ciki, sannan attaura ma ya san abin da ke ciki. Sai ya ce shi a mai hukunci da littafin shi da iman da shi bai yarda a mai hukunci da alkur'ani. Sai annabi ya ce to aje alkur'ani a zo da attaura, yanzu da aka zo da attaura aka huda aka karanta annabi ya san ayoyi ko me ke cikin alkur'ani akwai cikin attaura. Ngani a karanto aya ana tawo ko da ku san kawo ayar da ta nuna cewa duk wanda ya aikata aiki kaza a mai hukunci kaza, sai zira hannu ya sauri ya dada wurin saboda ya san abin da ke akwai, da an kawo wurin sai sauri ya dada, sai wani daya daga cikin sa abin ce daga hannun ka mun aikin Allah, yana daga sai ga aya ta ce ko wanda ya aikata kaza a mai kaza. Mun fahimta na wannan ke nuna cewa su Yahuda suna da ilimi suna da sani, amma aikin ne ba ai. Shi yasa Shaykhul Islam Ibn Taymiyya yake cewa duk wanda yana da ilimi ba ya aiki da ilimin shi, to yana da kaso daga cikin kasan Yahudanci. Duk wanda kuma yake aiki ba ya zuwa ya nemo ma'ana yadda ake aiki ya koyi yadda ake, yana da kaso daga cikin kason Nasara. Saboda me suna aiki ba tare da sani ba, su kuma can sun sani suka kiya. Shi kuma Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tashabba'a biqaumin, duk wanda ya kama da wasu mutane fa huwa minhum, yana tare da su. Wannan sura al-maghdubi alaihim waladh-dhalin, to wannan ita ce suratul Fatiha. Suratul Fatiha tana da sunaye kala-kala, ana ce mata suratul Fatiha, ana ce mata ummul kitab, ana ce mata ummul qur'an, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ummul kitab. Hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi ummul kitab. Mun fahimta kenan ka ga ummul kitab, ummul qur'an, ummul tabu'ul masani, wannan sunaye ne na sunayen suratul Fatiha. Suratul Fatiha tana da sunaye, ana ce mata suratul Salah, ana ce mata as-salah, kamar da hadisi ya tabbata annabi ke cewa qasamtu as-salata baini wa baina abdi, qasamtu as-salah ma'ana na raba Fatiha kenan. Daga nan wanda suka dauko sunan as-salah suka ce suratul as-salah sunan sallah ne, saboda sunan Fatiha ne. Sannan sabu'ul masani, ana ce mata sabu'ul masani, wal qira'ati naka sabu'un min al-masani wal qur'an al-azim, wannan duka cikin suran Fatiha, sunayen Fatiha ne. Suratul Fatiha tana da ayoyi guda bakwai, amma ayin sabani guda bakwai yaya suke? Bismillah tana daga cikin suratul Fatiha ko ba ta ciki? Wanda suka tare tana ciki sai suka kilga ta cewa aya ce daga cikin aya ta Fatiha kenan, suka ce bismillahir rahmanir rahim aya ɗaya kenan, alhamdulillahi rabbil alamin aya biyu, arrahmanir rahim aya ta uku har zuwa ƙarshe kenan, muka kilga aya bakwai kenan. Wasu kuma suka ce a'a bismillah ba ta ciki, kamar yadda hadisi ya tabbata, hadisi Ummu Salama an tambaye ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu, tace annabi yana ci yana karatun shi daya bayan daya yana ciccira aya, yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin aka tazanu kaga tace a'udhu billahi minash shaitani rajim kaga na bude karatu sai tace bismillahir rahmanir rahim ayat bako alhamdulillahi rabbil alamin ayat kenan kaga wanda suka tace cewa basmala tana daga cikin fatiha sai suka ce ga hadisi ummu salma an tambayeta ya annabi ki karatu ta fadi basmala wasu kuma suka ce a'a basmala aya ce daban kamar da hadisi ta tabbata Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam daya daga cikin sahabbai ke cewa annabi yana gane cewa wata sura da ake safka mushi ta kare za a shiga wata sura ma'ana annabi bai gane cewa idan aka zaro aka ta safko mai ayoyi aka ta safko ayoyi bai gane cewa wannan sura karshen ta yazo sai ya an safka mushi da basmala to inda an safka mushi da basmala sai ya gane cewa waccan sura ta kare yanzu wata sura ce da abuwa ma'ana da basmala yake gane cewa sura ta kare cikin ayoyin da ake safka mushi mun fahimta to wannan yana cewa shi basmala daya ce daga cikin aya ce wanda ake buɗe kowace sura in ba suratul bara'a ba suratul bara'a ita kadai ce ba a buɗe da basmala ba kenan annabi yana gane cewa karshen sura dai ana bambanta da karshen sura da basmala a shi nan da aka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba farkon sura bane ba aya ba cikin fatiha sannan kuma sai ƙara kan hadisi cikin sahihaini hadisi abi huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qasamtu salata bayni wa bayna abdi na raba sallah tsakani na da bawa idan bawa ya tsaya zai yi sallah to Allah ke cewa na raba sallah mu tsakani na da bawa idan qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce asna alayya abdi asna alayya abdi kenan bawa na ya gode الرحمن الرحيم تعالى سبحانه وتعالى يتي مجدني عبدي باوا ناجي جناني يا غيرم ماني الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله سي يتي كذا اياك نعبد الله سي يتي كذا كاغا wannan da hadisin ta yi kasamtu salata bayni wa bayna abdi idza qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin bai ce bismillah ba kaga wannan ke nuna cewa fatiha ba ta ciki wai bismillah ba ta cikin fatiha to idan muka ce bismillah ba ta cikin fatiha mun kirga ayoyin guda bakwai wai guda shida ce to sai malamai suka ce siratal ladina an'amta alaihim nan wurin aya ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ce mun fahimta wani akwai kira'o'in da suka raba suka ce bismillah daban wata farkon kowace sura to ma alhamdulillah warhu sai can karshe siratal ladina an'amta alaihim sai suka tsaya ne kenan su dan ayoyin su cika bakwai ne kowa ya san fasiha aya bakwai cika manya ya ne aka suka zama bakwai wannan sun ce in an ƙara da fatiha da basmala ne wannan suka ce kuma a'a basmala ba ta ce amma ghairul maghdubi alaihim waladdallin aya ce mun fahimta wannan a takaice abin da ya shahi suratul fatiha ke suratul fatiha kuma karanta ta yana da fa'ida bawa ya iyata abu na farko idan mutum bai iya ta ba sallar shi ba ta yi ba in kana sallah annabi ya ce babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba la salata liman lam yaqra babu sallah ga duk wanda bai karanta ba in ka zo ka kabbara sallah kawai kai shiru baka ce ko mu sallah ka ba yi ba dole sai ka koyi fatiha yayin abu na farko da ake san bawa ya koya cikin koyon karatu ya dage koyi fatiha saboda ita ce uwa sallah in ba bai ta babu sallah babu sallah kowa wace irin sallah sallar farilla sai an karanta fatiha sallar gawa sai an karanta fatiha sallar mai take suna ruwan ruwa sai an karanta fatiha sallar idi sallar kowa wace irin sallah ce duk sallar da ba karanta fatiha ba cikin ta ko sallar ba ta ko ma sallar gawa ce kaga kenan dole ya zama dole in koyi fatiha dole in iya yadda ake karanta fatiha sannan kuma in bai iya karanta ta ba na koya amma ban karanta ta da nan ma matsala ce nan ma sallar ta ba sai ba mun gane kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sallaka ba dai ba dole haka ce iyyaka sai ka dai sai komai da komai kai shi dai dai kaga yanzu dole in koyi fatiha da ke in ina so in yi shekara tun daga farkon shekara balaga ta in kai shekara 60 bai iya fatiha wa sallah ta gaban gare ni babu uzuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake ce babu uzuri ga duk wanda kai shekara 60 a doran duniya babu uzuri ga duk wanda ya kai shekara 60 baka ce ma Allah uzuri aiki kai noma kai ban iya karatuwa garin mu ba malamai babu uzuri ga wanda ka shekara 60 mun fahimta inna dan shekara 20 kurciya ta jani bai karatuwa dan shekara 30 kasuwanci ya jani bai karatuwa dan shekara 40 hidimar aure ta jani bai karatuwa to da ka kai 60 yanzu ka zama da kudi ne kake ka kulka mun fahimta ba uzuri ga wanda ka shekara kaje yanzu din kai shekara kai shekaran ka 60 kana ta sallah in haka mutu haka sallaka ba dai ba kuma sallah ita ce farkon wani abin da za a yi mai hisabi za a bawa hisabi ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwal mai hasu bil abdu yawm al kiyama as sala farkon abin da za a maka hisabi shine sallah kenan karatun fatiha dole ne ka iya shi cikin sallah sannan karatun fatiha ana karanta shi wurin mutum ba ya lafiya kamar ruqiya da fatiha wannan hadisi ya tabbata hadisi Abi Sa'id al-Khudri wasu bayan Allah sun yi balaguro daga cikin sahabbai annabi ya tura su wani gari sai suka biyo wani ƙauye sai suka roki a taimaka musu da wurin zama a ba su abinci ɗan ƙauyen mai garin garin sai suka hana wannan bayan Allah sai suka kyale suka koma bayan gari suka zauna suna zauna bayan gari sai aka mai garin garin kunama ta hadin shi ake neman magani aka taba cikin magani ba samu ba sai aka tuno wancan bayan Allah bakin ci aje tambaye su suna da magani su bamu da suka zo sai suka karanta mu wannan bayan Allah suratul Fatiha kawai sai warke daga nan sai suka ce to ku ba mu ladan abin da muka mu tunda mun roki abu kaza ku ba mu bayan abin da muka mu sai kun biya mu aka ba su wani dangi na cikin awaki suka tayar da su wasu suka ansa wasu suka ce a ba su karba saboda ba a karanta ba sai karanta a biya su karba wasu suka karba aka ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba shi labari annabi ya ce wa ma adrakum annaha ruqya me hana ku ga mun ga muku cewa wannan ruqya ce ko a ci kudin ku kawai kaga wannan yana cewa ana karanta Fatiha ga ciwo a warke mun fahimta wannan kadan daga cikin falalolin Fatiha kenan a gurgushe Fatiha kuma tana da muhimmanci ga duk wanda zai iya karatun Fatiha ya zanto cewa ita ce uwar Al-Qur'ani gaba daya ita ce uwar Al-Qur'ani duk abin da Al-Qur'ani ya kusa Fatiha ta kunshi in ka ga dole in ka iya Fatiha kamar ka iya Al-Qur'ani saboda malamai suna cewa duk abin da ke cikin Al-Qur'ani bai wuce kai biyayya ga Allah subhanahu wataala da abin da ya hana da abin da ya saka da abin da kuma kamar abin da ya hana ka sannan kuma ka girmama Allah ta kuma ta koyi ta yi yabo ga Allah alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim zuwa karshe iyyaka na'budu kai muke bauta nan bauta ke ka bauta mu Allah abu ne ce ka bauta mai wa iyyaka nasta'in kuma ka girmama Allah shi kadai zaka roƙo shi tauhidi kenan sannan karshe ihdinas siratal mustaqim wannan dukkan su ya nuna cewa Fatiha ta kunshi da abin da ke cikin Al-Qur'ani za mu ci gaba muharaf farkon sura suratul baqara insha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
wasu suna fassara su wasu kuma ba su fassara su sai ce Allahu a'lam bi muradihi Allah shi kadai ya san abin da take yi da wannan harfa ba wanda ya san ma'anar sai Allah wasu kuma suna fassara su cewa alif lam mim kamar Ibn Kathir ya faɗa cewa alif lam mim harufa ne daga cikin huruful hijaiyya da aka sani ko daga cikin harufan da larabawa suka sani wannan kamar Allah subhanahu wataala yana mai da martani ne ga larabawa za mu gani cewa duk inda kaga wannan harufa sai kaga aya da za ta biyo baya tana da alaka da Qur'ani alif lam mim dalika kitab alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka kitab din ka tai kuma alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala takun fi sadrika harfun kaga wannan ya nuna cewa ita ma alif lam mim muka koma alif lam ra kitabun anzalna ilayka alif lam mim kitabun uhkimat ayatun alif lam mim cikin suratul yusuf tilka ayatul kitabul mubin alif lam mim sad kitabun unzila ilayka dukan su ga cewa da kaga wannan harufan to suna da alif lam ra alif lam mim alif lam mim sad alif sai ga gwanin kun da ha ma anzalna alaykal kitabul tashqa dan kuma da sin kaga duk wannan duk inda kaga su shi kaga magana ce kan alqur'ani ayat da za ta biyo magana alqur'ani ce babu inda suka zo face ayat da za ta biyo baya tana da magana ce kan qur'ani shi yasa nan Allah subhanahu wataala ke ce alif lam mim ya ku larabawa wannan harfan da yaran ku ne aka yi su ku zo da alqur'ani wanda ba wannan ba wanda ke nuna cewa ku buka yoshi wanda ba wannan ba in kun isa ku zo da shi ba su iya zuwa da shi mun gane ku to tirai da mimma anzalna ala abdihi fa atu bi surati don kun kasance kuna shakku abin da muka zo da shi fa atu bi suratun ku zo da suna daya ba su iya kaga wani aka ce ku zo da alqur'ani suka ce ba su iya nan kuma aka ce su zo da aya da sura daya in kuntum fi raibin mimma anzalna ala abdina fa'tu bi sura ku zo da sura suka ce ba su iya wani wuri aka ce ku zo da aya daya ba sura ba aya daya ba su iya ma'ana alif lam mim ana nuna ma larabawa wannan harfan kamar kai ne da Hausa ko da Faransa ai a b c to a zo da wani wata phrase wanda a ce ka zo da wata phrase irin wanda ba irin wannan da kwakwalwarka ka zo da ita ba ka iya to haka alqur'an nan gaba daya Allah ke cewa alif lam mim ya ku larabawa in ku isa ku zo da wani alqur'ani wanda ba wannan ba ba su yawa zalikal kitab shi sai Allah subhanahu wataala amfani da zalikal kitab wancan littafin kenan sai Allah ya dauke alqur'ani ya maida shi gefe ga ya take su ku zo na ayi bayani bai ce haza kitab wannan littafin dake ku sama a kayanta ne yasa yake da ku zalikal kitabu la raiba fihi wancan littafin da kuke gani la raiba fihi babu wani kokonto babu wani shakka gare shi babu shakka cikin alqur'ani babu kokonto cikin alqur'ani babu abin da zaka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gauna ya rubuta shi sun ce am yaquluna iftara sun ce kirkiro shi haka kana tunanin cewa kirkiro shi annabi sallallahu alaihi wasallam kul in iftaraytu inda kirkiro shi ne nai Allah subhanahu wataala ke cewa suna cewa kirkiro shi kai ka ce inda kirkiro shi ne kai Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan da kirkiro ba ma'ana inda annabi shi ya zauna cikin daki ya rubuto alqur'ani to ba irin wannan da ya rubuto shi yasa Allah ke cewa zalikal kitabu la raiba fihi babu kokonto babu shakka cikin wannan alqur'ani babu abin da zaka cewa akwai kokonto ciki babu aya da yafiya babu aya wanda ba ta da inganci babu aya wanda ba Allah ya faɗe ta ba babu abin da ba magana Allah ba ce shine larai mu babu wani kokonto kuma hudallil muttaqin shari'a ne ga masu tsoron Allah babu kokonto cewa shari'a ne ga masu tsoron Allah sannan nan malamai suke nuna cewa in ka raba aya guda biyu kace zalikal kitabu la raiba fihi ka tsaya nan ya bada ma'ana wannan alqur'ani da kuka ganshi ba ya babu shakku babu kokonto cikin shi kowa ya fahimci ko me ake nufi mun fahimta in kuma kana so ka ci gaba da aya zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin babu kokonto cikin wannan littafin cewa akwai shari'a ga masu tsoron Allah babu ba wanda za ya ce akwai shakka a ciki cewa wannan alqur'anin babu shari'a ciki mun gane shi ne hudan lil muttaqin shari'a ne ga masu tsoron Allah allazina yu'minuna bil ghaibi kama ka tambaya su wane ne wa'annan masu takwai masu tsoron Allah su ne allazina yu'minuna bil ghaibi, su ne waɗanda suka yi imani da ghaibi. Mene ne ghaibi? Da abubuwan da ba ka iya ganin su, ba ka gani da ido, ba ka iya jin ƙanshin shi da hanci, ba ka iya ganin jin shi da kunne, ba ka iya taɓa da hannunka, abubuwa guda biyar shi ne hawasul khams. Da abin da ba ka iya istidrakin shi da abubuwa guda biyar, wannan ya zama ghaibi gare ka. Ba ka ganin shi, Allah ba mu ganin shi, ba mu iya taɓa Allah, ba mu iya jin ƙanshin shi, mun gane ba mu jin ƙarin maganar shi. Mun fahimta, abubuwa guda biyar ba ka iya ɗanɗana da halshi, shi ne na biyar. Da kenan abubuwa guda biyar da halshi, da hannu, da ido, da kunne, da hanci, da halshi, abubuwa guda biyar kenan. Da abin da ka san ba ka iya ganin shi ranar kiyama, waɗannan abubuwa guda biyar ba mu iyawa game da alkiyama. Mun fahimta, to ya zama gaini shi ne dalikar kitabul arabi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi, sune waɗanda suka yi imani da ghaibi. An ce mai imani da Allah, mai imani da Allah. An ce mai imani da ranar alkiyama, mai imani da ranar alkiyama. An ce mai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, mai imani da shi. Ashe waɗannan su ne waɗanda suke da tsoron Allah, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah, sannan kuma suna tsaye da sallah. Waɗanda ke tsaye da sallah su ne mumunai. Da inda ka ga an faɗa sallah, su za a ga cewa ana magana a tsaida ta ne, ba inda aka ce kai sallah kawai, a'a ka tsaida sallah, saboda ita sallah tsaida ta ake. Da ka ji an yi magana sallah kadai, to munafikai ne da kafirai kadai. Mun gane, fa wailul lil musallin, kaga musallin aka kalmar sallah kadai aka yi. Amma in mumuni ake sa a magana, sai a ce wa yuqimus salata wa yutus zaka wa zalika dinul qayyima. Wa mutanen da ke tsaye da sallah, kenan sallah tsaye da take. Yaya ne ake tsaye da sallah? Mai tambaya zai yi wannan tambayi. Duk sallar da ba tsaye da ta aka yi ba, to wannan sallah ba ta yi ba. Mun fahimta, ya ne za ka tsaye da sallah? Shi ne kamar yadda hadisi Mubarak bin Sabit ya yi bayani, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khamsu salawatin, salloli guda biyar, duk wanda ya yi su da tsarkin shi cikakke, da ruku'inta, da sujadarta, da yadda ake yin ta, to kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna, haqqi ne na Allah ya sanya shi aljanna. Idan ka kiyaye haqqoƙin sallah, haqqoƙin da suka cancanta cikin sallah, da ka tsaida su, Allah subhanahu wataala zai baka aljanna. Annabi ke cewa to duk wanda bai yi ba, laysa lahu ahadun, baya da wani alƙawari tsakanin shi da Allah. Wanda ya yi, Allah ya mai alƙawari zai sa shi aljanna. Wanda bai yi ba, bai da alƙawari tsakanin shi da Allah. In Allah ya ga dama a zartar da shi, in Allah ya ga dama ya mai rahama. Mun fahimta, ashe sallah tsaira ta ake yi, wurare da dama Allah yana magana a tsaida sallah. Wa yuqimu salata wa yutu zaka wa aqamu salah, wurare da dama haka Allah ya bayyana. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salah, wanda suke tsaida sallah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, da kuma abinda muka ciyar da su, muka arzuta su, yunfiquna, suna ciyarwa, suna sadaka. Nan wurin kaga nan shamil ne kowa da kowa. Sadaka ta wajibi da ta tsawi, sadaka ta nafila, wadda ka taimaka ma wani bawan Allah wanda ke neman taimako, ko kuma ka ciyar da miskinai, ko kuma ka bada zakka, duk wannan ya dauke wannan. Wanda Allah ya arzuta shi da dukiya ya bada zakka, idan mutum bai bada zakka ba, Allah subhanahu wataala zai mai azaba da wannan dukiyar tashi. Hadisi ya tabbata, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama, duk wanda ya mallaki dukiya nan baya bada zakkarta, ranar alkiyama za ta koma kamar mace shi, za ta zauwa tana suka shi, tana cewa ana maluka, ana kanzuka, ni ne dukiyarka, ni ne jarinka. In ka yi sadaka kuma, Allah ba zai jarabta ka da wannan ba. In ka yi zakka, in gani, kuma zakka da sadaka albarka ce cikin dukiya. Duk dukiyar da ake bada zakkarta tana ƙara yawa. Duk dukiyar da ba a ba da zakkarta mai ita, yana ganin gata nan ba ta rage ba, amma Allah ya haɗa albarkar shi. Sai ga gata nan ka kashe jika goma, yadda ka san ka kashe jika ɗari, saboda babu albarka. Mun fahimta, to dukiya lokacin da ake bada ta, lokacin take yin albarka, lokacin ake rage ta, ake mako, lokacin take ƙara matsewa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, duk safiya jiwayewar gari, sai mala'ika guda biyu sun kullo daga magudan rana, ɗaya yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah ka ba duk wanda ke badawa kamar yayi mishi abin da ya bada, wanda bai bada sai malaika na bi sai ya ce Allahumma a'infikan musikan talafan, ya Allah duk wanda ya rike duke shi ya mace, ya Allah ka jarabci duke shi. Wannan malaiku ne addu'ar malaiku kun ba ta faɗuwa kasa. Duk wanda Allah ya bashi dukiya dole ya rika sadaka yana bada zakka. Wannan malaiku suna maka addu'a, mai badawa yana roƙon Allah, ya Allah duk wanda ke bada Allah ka mai mashi ka ƙara mai duke shi, wanda bai bada kuma Allah ka jarabci duke shi. Wannan shine wa mimma razaqana wa hum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, wanda suka yi imani da abinda aka sauka muka ya annabi Allah, sune shine alqur'ani, wa ma unzila min qablika, da abinda aka sauka kafin ka sune littattafan suf ibrahim, at-taura, injila, zabura da sauransu. Wa bil akhirati hum yunfiqun, kuma game da ranar alkiyama suna da yaqini Allah zai saka muku mai kyau. Wa bil akhirati hum sudinna yunkirun, suna da yaqini cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai musu sakamako mai kyau. Kaga maka ga ranar alkiyama labarin ta kawai kai, amma kai iman cewa Allah zai tada ka kuma zai maka sakamako mai kyau. Wannan shine mummuni wanda ya yarda da yayi imani da shikashikan musulunci guda shida. Ulaika ala hudan min rabbihim, Allah ke cewa wa'annan mutanen suna bisa shari'a daga ubangijinsu, Allah ya shirye da su. Wa'annan sune wa'anda suka yi imani. Hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana ya tambayi sahabbai, Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko mala'ika ya tambayi bayan Allah ga tunan suna zaune, sai Allah ya tambaye su wa'annan bayan ne suke yi, ya ce suna ambatan ka ne ya Allah, sai Allah ya ce sun ganni har suke ambatona, har suka yi imani su suke ambatona. Sai mala'iku su ce a sun ganka ya Allah, sai Allah ya ce fa kaifa idza ra'uni, to yaya kake gani inda sun taba gani na, yaya kake gani inda sun taba gani na, ma'ana Allah ne zai tambaye malaika ya kuka iske bayi na, mun iske suna karatu, suna sallah, suna kaza, sun yi imani da kai, to sun taba gani na, Allah ba ya sani, amma yana sanya kowa ya faɗi aikin da aka aika shi, yayi aikin ko ba aika shi cikin malaiku, za su ce abu su ganka bai Allah, sai Allah ke cewa to ya kake gani inda sun gani, kaga da yanzu ba mu ga Allah ba, ina ga in mun gan shi mun fahimta, an ce a aiko mana annabi sallallahu alaihi wasallam, mun musau ga annabi ba, ina ga in mun gan shi kamar sahabbai wanda suna nan aka aiko annabi, ina ga mu in mun gan shi ya zabi, yanzu ga mu adadin mu musulmai mun yi sahabbai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yawa, mun fahimta, to kaga mu mun ga annabi ba, amma kuma mun yi su yawa, to ina ga in mun ga annabi ga yayin tare da mu. Wannan shine Allah ke cewa ulaika ala ulai min rabbi, wa'annan suna bisa shari'a ta ubangijinsu, wa ulai ka humul muflihun, wa'annan kuma su ne masu tsira ranar alkiyama. Wannan siffan mutane wanda suka tsira kenan ranar alkiyama, wanda suka yi imani da Allah kuma suka tsaya da sallah kuma suke ciyar da abinda aka arzuta su, sannan kuma suka yi imani da abinda Allah ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam, shine alqur'ani, kuma suka yi imani da abinda aka saukar ma sauran sahabbai, sauran manzanni. Za mu gani cewa mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam muna da bambanci tsakaninmu da sauran al'umma. Kowane annabi a al'ummar da suka wuce an aiko shi ne, kowane annabi an aiko shi daga al'ummar shi kadai. Annabi Musa ga al'ummar shi Bani Isra'ila su kadai aka ci kadai aka turo su. Mun fahimta? Haka annabi Nuhu, annabi Salih, annabi Hud, kowa ga al'ummar shi kadai aka turo shi. Ba a ce yamma wata al'umma mun ba tashi ba, amma annabi sallallahu alaihi wasallam an tura shi ga kowace al'umma gaba daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hudiku khamsan lam yu'ti ahadan min al-anbiya'i qabli, an ba da wasu abubuwa guda biyar ba taɓa ba wani annabi ba daga cikin annabawa sai ni kadai. Daga cikin abin da aka bashi ya ce kowane annabi an tura shi ga al'umma shi kadai, su kadai, amma ni an aiko ni ga kowa da kowa. Annabi ke cewa inda annabi Isa zai dawo duniya yau da sai ya imani da risa da shi ga aljanna, inda annabi Nuhu zai zo, inda kowane annabi zai dawo duniya yanzu an tado shi dawo duniya, sai ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya dawo karkashin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimta kenan, wannan wata falala ce wanda Allah ya yi ma annabin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna cewa ranar alkiyama kowane annabi zai zo da al'ummar shi a mishi hisabi da shi da al'ummar shi, shin ya aikata abin da aka sa shi. Annabi ke cewa za a zo da annabi Nuhu a tambaye shi ka isar abin da muka aika ka, ya ce ya isar, sai a tambaye al'umma annabi Nuhu a ce annabi ya zo muku sun ce ma sha alamin bashirin wala da jimu mu taba ganin wani annabi gaban taron al'umma tun daga halitta farko har ƙarshe su ƙaryata da annabinsu su ce su ba wani mai wa'azi su mun gane sai a dawo ga annabi Nuhu a tambaye shi menene hujjarka sai ce al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su ne za su hujja su ne za su kare ni mu kuma ce lalle za mu ba da an samu kare annabi Nuhu mun karanta cikin alqur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka mun aika annabi Nuhu zuwa ga al'ummar shi yayi musu wa'azi mun karanta sai mun ba da hujja wani wurin kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa an aiko annabi Nuhu yayi wa'azi 50 sana'a shi dubu shekara 1000 babu 50 shekara 150 annabi Nuhu yana wa'azi amma ba a imani da shi ba ya kai ƙarshe yana roƙon Allah ka dalgazar da al'umman nan tunda suke imani mun fahimta to kaga wannan yana nuna cewa mu za mu shaida ga annabawa Allah subhanahu wataala fa kuma yake cewa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan haka ne muka sanya ku al'umma ta tsakiya da ta kunu shuhada annas dan ku zo ku riƙa mutane shaida wa yakunu rasul alaikum shahida shi kuma annabi ya dawo kuma ya shaida kanku annabi za ya shaida da kowa ɗaya ba ɗaya cikin al'umma shi mu kuma gaba ɗaya mu za mu shaida ga sauran al'ummomi wasu su ƙaryata da annabawansu mu za mu shaida cewa a waɗannan annabawa mun karanta cikin littafin shi na alqur'ani idan wani abu rubuce cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mata falala su ne allazina yu'minuna bil ghaibi su ne suka imani da ghaibi ba su ga ubangiji ba amma sun imani da shi ba su ga ranar alkiyama ba su imani da ita kuma ba su ga annabinsu ba kuma sun imani da shi na za mu ɗan insha Allah daga cikin bayani akan masu tsoron Allah gobe insha Allah za mu shiga cikin waɗanda kuma ba su tsoron Allah idan akwai tambaya sai a tambaya babu tambaya sai mu yi da abin da muka faɗa ne Allah ka ba mu dare shi abin da muka faɗa ne kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon jara Allah ka yi mini kuna kan komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك